Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Hawwa Sharif
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A dura nan Litinin, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 28 ga watan Agusta na shekarar 2023, shirin namu na musamman ne, inda za mu kawo muku yadda aka gudanar da bukukuwan ranar fasa ta duniya, wanda aka gudanar a ranar Asabar inda ta gabata.
Haka yake, masu sauraron mu, muna tafa da ƙarin bayani.
Masu saurare, a cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki mahalarta taron. Sannan za mu ziyarci filinmu na Kwalama.
To masu sauraro, sai ku kasa kunne don sauraren shirin yau da gobe.
Masu saurare, za mu garzaya da ku jihar Kaduna tare da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim. Binta gareki.
Algaitar sarkin zazzau ɗahuwanku dai ƴan aji, in kaji tambura ko algaita na tashi, to saraki ne kinsa. Wannan kaɗan ne daga cikin shagulgulan bikin ranar Hausa ta duniya wanda aka gabatar a farfajiyar wasanni ta Ahmadu Bello da ke cikin garin Kaduna. Ranar kowane 26 ga watan Agusta na kowace shekara rana ce da aka keɓe domin nuna al'adun Bahaushe da kuma karrama harshen na Hausa a duk inda Bahaushe yake a fadin duniya. Yaren Hausa na ɗaya daga cikin manya-manyan yarukan da ke cikin nahiyar Afirka, wanda kuma yake ƙara samun bunƙasa da karɓuwa a sassa daban-daban na cigaban al'umma, kama daga koyarwa, yaɗa labarai da kasuwanci. To yare ne dai wanda ke da miliyoyin masu sauraron sa da kuma masu amfani da shi a kasashen Afirka da kuma wasu sassa na duniya. To a bana dai taken na ranar Hausa shine sauyi ko kuma in ce canji. A wajen bikin na ranar Hausa an gabatar da wasanni iri-iri na al'adar Malam Bahaushe wanda suke da dangantaka a wani lokacin da suna inda suke da shi. Akwai wasanni irin su damban gargajiya, hawan kaho wato hawan sa wanda matasa suke hawa domin nuna bajinta da kuma kwazo da jarintaka. An rike kan kaho, an yi wujujjuga, an nuna karfi, an nuna bajinta, namiji ya kai namiji ba tare da ya fado ba. Da rawar kwambe wanda rawa ne maza da mata suna iya yin sa, rawa ne kuma wanda ake yi ana jefa kafa. A wurgata ta ko'ina, a saboda haka fili ne ake samu domin a baje kolin wannan wasa. Duk waɗannan wasanni ne wanda aka fi sanin mahauta da shi, wato masu sana'ar fawa. To ga wasu daga cikin tsarabar da muka kawo muku a cikin wannan fage, a wannan farfajiya inda ba masaka tsinki. Wasannin kamar su langa da dai sauransu. Yan aji, aifa mun sha kallo, ni kaina ba abin a baya ba. Na sha marjani na sha zani na sama da ƙasa da dan kwali na mai disco. To wannan rana dai yan aji mun sha kallo kuma mun kashe kwarkwatan idan mu, kuma an yi musayar wasa tsakanin abokan wasa na ƙasar Hausa, wato kamar misali zagi-zagi da kanawa da dai sauransu. Domin makaɗa da mawakan Hausa sun ba da gudunmuwar basirarsu wajen ƙayatar da taron. Oh, To bayan kura ta dan labar, tawaga ƴan jarida sun tuntuɓi wasu daga cikin hadiman wannan gangami wanda suka hada taron na ranar Hausa, inda muka fara tambayar Hajiya Khadija Sa'ad Muhammad, wacce take ita ce daraktan yada labaru na cibiyar bunƙasa adabin Hausa a Najeriya, kan wani gudunmawa cibiyar ta sa bayar a wannan rana.
Ya Khadija Sa'ad Muhammad, kuma ni ce director na sashen yada labaru na cibiyar bunƙasa adabin Hausa da ke na tarayyar Najeriya. To alhamdulillah, da farko dai waɗanda suka samu halartar wannan taro, muna ma kowa barka da zuwa, kuma mun gode kwarai da gaske domin sun nuna kishi na al'adan su da kuma yaran su na Hausa a matsayin su na Hausawa. Sannan waɗanda basu zo ba suna gida, wasu suna gani kamar abun bai da muhimmanci. To muna jin hankalin mutane, ji abin da aka ce shine asalin ka, bai kamata ka yadda shi ba. Duk lokacin da aka ce ana gayyata, ya kamata mutum ya bada muhimmanci ya zo, saboda ya magane za a yi da yawa, duk mu san al'adu ba. Wani koda ya san wani bangare ne, ba za ka iya sanin al'adar Hausawa gaba ɗaya ba, saboda wasu gidansu manoma ne, harkar noma kawai suka sani, ba su sanya masu ta suke tafiyar da al'amuran su ba. Amma irin wannan taro na gamayya, za ka san abin da baka sani ba, ilimi zai karu, wayewan kai zai karu, sannan kuma za ka ga mutanen da baka taɓa tunani za ka gansu ba, wanda kuma babban nasara ne a rayuwar ɗan adam. Shi yasa wannan cibiya ta ga ya kamata ita ma ta shigo ta yunkuro, domin ta ga an yi wannan biki na ranar Hausa a yau tare da ita, wato 26 ga watan Agusta. An dade ana yin taron nan ba mu muka fara ba, tun shekara 4 da ya wuce ana yi, amma ana yi ne kadan kadan a unguwa, mutane ma ba su san ana yi ba. Yanzu a yanda nake sanar da ku, a Najeriya wannan taron shine taron da aka dauka wanda duniya ta san cewa an yi bikin ranar Hausa, wanda muke yi a Madiban da Stadium. Mu ne wannan da aka zo, wallahi an zo fiye da inda ba a tunani, saboda yanzu idan ka kalla akwai mutane dubbanni wanda ba mu zata ma za a yi irin wannan zuwan ba, wanda kuma muna sa ran badin Allah ya kai mu, duk wanda ya koma zai ce na badi ba zai wuce shi ba. Kuma gurgurdan hali an nuna kishi, duk al'umman nan da kuka gani sun zo su baje kolin su, ba biyan su aka yi ba, kowa an gaya mai ne saboda kishin da kake ma yaran Hausa a matsayin ka na Bahaushe, ka zo ka nuna ma duniya menene gadan sana'ar ku a matsayin ku na Hausawa, shine kaga kowa yazo yana baje ya tasa kolin. Dalilin hada wannan taro abu biyu ne. Na farko, muna so al'umma su dinga mutunta wannan rana, mu Hausawa su dinga alfahari da yaran su na Hausa da al'adun su, har yana ɗaya daga cikin yaran da aka zaba domin su dinga yin irin wannan biki a matsayin su na Hausawa, kamar yadda aka zabo wasu yaruka a duniya su ma suna irin waɗannan bukukuwa. Na biyu kuma, a gargashin cibiyar mu na kokarin bunƙasa adabin Hausa, yaran Hausa ya fara canzawa daga asalin shi zuwa wani abu daban, yanda yara suke maganganu ya canza daga abubuwan da aka koya musu a gida. Har ila yau al'adun mu an ban mu a baya, domin yaran mu da yawa basu san al'adan mu ba. Yanzu idan ka ce ma wani yaro ai masunta, wani zai ce mai masunta, wanda ya kamata a ce yaro ya sani, wasu basu san suwaye mahauta ba. To amma yanzu a irin waɗannan bikin, mutane za su gani, za su ga al'adu, za su tuna cewa muna da abubuwan ban sha'awa wanda Turawa a kan shi ne fa suke sha'awan mu, kuma bai kamata mu yadda al'adan mu ba. Tun daga shi a China an koya Hausa, har sun bi suna sa kaya tufafi irin na al'adun Hausawa, suna waƙoƙin Hausawa. To mu dan me zamu daina tatsuniyoyi? Muna so mu dawo da shi karkashin gudunmawar wannan cibiya, mu rika sa gasa na karatu da tafan Hausa, yara su karanta, wanda ya karanta aka mai tambaya ba da ansa a bashi kyauta. Zamu dinga yin wannan lokaci bayan lokaci, shine ayyukan da wannan cibiya take so zata dinga yi in Allah ya yarda.
To haka zalika, shi ma Salahuddin Muhammad, wanda shi ma ɗaya daga cikin mambobi na cibiyar bunƙasa adabin Hausa, shi ma ya yi tsokaci a inda yake nuna farin cikinsa game da wannan taro da kuma fatan alheri.
Wannan rana ce mai matuƙar muhimmanci da girma a wurin duk wani Bahaushe, walau a Bahaushe na yare, walau kuma Bahaushe wanda yake amfani da harshen Hausa a wurin gudanar da al'amuransa na yau da kullum. Mai matsayi mai kuma muhimmanci kwarai da gaske, duba da yadda matasa suka jajirce suka samar da wannan rana wacce ta zamto kusan gagarabado. Za mu gani a 'yan wannan shekaru yadda kowace jihohi suke kokari na wurin haɗa kan al'umma da samarwa ƙasa ci gaba mai ɗorewa ta wurin haɗakar al'adu da kuma ƙabilu daban-daban, ta yadda za a samu zaman lafiya mai gudana kuma muna alfahari da ita a matsayin mu na Hausawa da kuma sauran makwatan mu abokan hulɗa. Matasa sun fi yawa a wannan taro, hakan na nuna mana cewa matasa sun fara farga a irin yadda aka zubar da al'adu da kuma aro wasu al'adu. In Allah yarda, shirya irin waɗannan taruka za su zaburar da matasa da kuma al'umma gaba ɗaya ta wurin riko da al'adunmu na asali masu natija gaba ɗaya.
To taro da yayi taro sannan kuma an gabatar da kada-kada irin na kidan ƙwarya wanda aka sani shi ma ɗaya daga cikin abubuwan shakatawa ne na Malam Bahaushe wanda mata suke amfani da shi musamman lokacin bukukuwan suna ko kuma biki a cikin gidajensu, inda cikin sa'a muka samu ɗaya daga cikin waɗanda suke Hausawan usuli suka gabatar da wannan wasa na kidan ƙwarya, wato gobarawa. Yake ba nan aka tsaya ba, akwai al'amura da yawa da suka gabata. Sai in ce dai dan aji, kada ku bari a ba ku labari shekara mai zuwa. Da fatan za mu ci gaba da haɓakawa da ingantawa da kuma nuna kishi da riko ga al'adunmu na Hausa, kama daga suturanmu, abincinmu da dai sauransu. To haka zalika dai, a wurin taron an nuna irin sana'o'in da Malam Bahaushe ke da su, inda masunta suka zo suka nuna nasu bajinta, wato masana'ar kamun kifi, inda suka nuna irin abubuwan al'ada da suke da shi na kamun kifi da suke amfani da shi. Sa'annan sai makera, wanda su ne masu sana'ar kira, wanda tun asali suke sana'ar sarrafa ƙarfe, inda suke sarrafa ƙarfe ta hanyar kira kayayyakin noma, takubba, tukwane da dai sauransu. Sai sana'ar fawa, wato su ne masu sana'ar yankawa da kuma saida nama. Akwai maharba, wanda su ne kuma mafarauta, wanda suke shiga daji suna kamo da namun daji. Akwai manoma da dai sauransu. To akwai kayayyakin ci na gargajiya irin wanda ake ce ma ƴan ƙwalam da maƙulashe, da kuma abinci ko kuma kayan itatuwa irin na gargajiya. A cikin waɗanda aka nuna a ranar al'adun gargajiya akwai su guruba, kurna, magariya, dinya, tsamiya, bahe, wato ƴaƴan kuka kenan, aduwa, kuli-kuli, mazar kwaila ko kuma shiga ruwan doki a bakin wayansu, gyada mai gishiri, wato tamarau, aya, rake, yalan data da kuma yalan bello, alkaki, bagaruwa, zuma, mashe, zogale da kuli, akwai tuwo, akwai fate, akwai dambu, akwai dan wake, akwai dan gauda da dai sauransu. Abinci dai gwanin ban sha'awa. To yan aji, bari in dakata a nan, in bar ku da mai Baushe Ubandawa. Allah ya ɗaukaka harshen Hausa a faɗin duniya.
Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkare shirin namu ga wakilinmu a Ghana Hawwa Abdul Karim a filin kwalamar mu tare da bakwar da ta gayyato mana.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanmu da kasancewa da ku. Ni Hawwa Abdul Karim yan kwaniya ne zan gabatar da shirin na kwalama tare da Hajiya Hafsat Kadiri Ingilishi a jarida ce ko mai fada a ji a nan Birnin Accra. Ko Hajiya barkanmu da wannan lokacin. Hajiya
barka ka dai Hajiya Hawwa.
To Hajiya yau ga mu a shirin na kwalama daga yau da gobe muryar Amurka. Wani abinci za a muna mai daukar hankali?
Abincin mu na gargajiya da muke sha yawanci akwai koko daban-daban da ake yi. Akwai kokon maiwa, akwai kokon dawa, akwai kokon gero, akwai kokon acha da ake yi, akwai kokon
masara,
sannan akwai gasunan dai daban-daban daban koko da ake yi. To sai mu duba kamar shi kokon maiwa ko na dawa ko na gero. Uwar gida idan je kin samu geronki ko da kwano daya ne kika so, ki yi kokari ki baka ci. Wasun kuma ba su baka cewa suna jikawa ne haka. To da zaran daje a nika lokacin ake regewa saboda ana samun sakuwa a ciki. Amma in kin baka ce da farko kika cire dattin ciki, kika cire sakuwan, kika yadi, kika sa cikin ruwa, kashe gari in za je nika miki ki sake regewa domin sakuwa na ciki, saboda inda ake aikin wani lokacin ana samun sakuwa cikin gero ko dawa, duka ana samun. Shi yasa lokacin da kika rege, lokacin da kika ga dattin da ke ciki, to sai ki dan sani, ki samu cittanki, ki samu kanan farinki, ki samu barkononki. To kin ba dai wasu wai kaka sa da yawa saboda yana sa daci, amma kin ya ki sa dankin banki tunda kwano daya ne ko da kwaya biyu, kanan fari dai iya adadi, kai kuma yayi yawa saboda ciwon ciki, zafi da citta da shi barkono kadan, sai ki kai a markada miki. To idan an je an markada miki aka dawo, wasu suna markadin da ruwa, wasu kuma mu kasan mu gane nan ana iya yi shigari ne. To idan an kawo sai ki sa ruwa ki dama shi. Idan kin dama kina da abin tatanki, wasu na amfani da farin dan kwali sun riga sun yi shi, wani na yin shi kaman buhu, wani kuma ana daurewa cikin jikin kwano. An daure sai a diba shi wannan
wanda kika dama.
Wanda kika dama da ruwan kina zubawa, kai kina tacewa kina matsewa, shi ga kullun shi ya koma cikin shi abinda kika daurin a ciki kike tacewa. To shi dai wannan aiki gaskiya yana cin ruwa sosai tata. To idan kika tace sai ki aji. To kin ga kika ajiye can, kin ga ruwa ya zo bisa, she ki yade wannan ruwan ki zuba, kina yadewa har adadin wanda kike so, she ki samu dan wurin da zaki saya shi ki ajiye. To kamar misalin baki da fridge ko wani abu, in kin sa cikin bokacin ki ne mai kyau haka kamar fari kin rufe, to ko yaushe ya kamata kullun kina sake masa ruwan, kada wani lokacin ya bata sai kiga fuskan kullun ya canza, yayi wani iri ba sha'awa, wasu suna subban shi kwana biyu har yayi koriya, fuskan kinga bai dace ba. To idan zaki yi kokon,
to ya kamata a same shi da haske.
In zaki yi kokon, shi sai ki dora ruwan zafi a wuta, ki dora ruwa a wuta cikin tukunya. To wasu suna diban ruwan sami da ke kan kullun, sai su dan talfa cikin ruwan da suka dora a wuta
ruwan
zafin. Wasu kuma ba haka suke, a lokacin da zasu dama kullun suke dan diba ruwan samin suke hadawa da shi sai su. To sai ki dibi da iya adadin da kike son kokon da zaki, in kin diba cikin kwano ne sai ki dan diba kadan ki ajiye shi gefe, dayan sai ki dama shi, in kika dama dayan kuma sai ki dan yi shi ruwa kadan da yake aji. To ruwan ya tafasa, ruwan da kika dora a wutan, sai ki dibo ki na zubawa cikin shi kullun, kina motsawa kina zuba kina motsa har kiga kaurin yanda kike so, kada ki bari yayi kauri da yawa
kuma yayi
ruwa da yawa. To idan kika yi haka can, sai ki dibo shi danyen, sai ki zuba kai, shi ma ki dama, sai kiga kokon ki yayi dadi yayi ban sha'awa. Wasun kuma suna yin shi gaba daya ne, ba su sa danya.
A to idan kin yi kullun ki zake ki rage kullun ki aje wani gefe ko ba haka ba, sai bayan kin zuba ruwan zafin cikin wannan kullun
haka nan ne
kika dama kika saki dauko wannan kullun gefe ki kuma zuba kai, sai bari yayi dadi,
sai yayi bari yayi dadi. Wasun kuma ba su son ruwan tsamin, kin gani suna iya su sun fi son tatan farko su sha shi shi ma in kina sha sai kiga kamar wani madara ne haka kake sha amma ni kamar ni haka na fi son koko yana da dan sami kadan kana sha shi ma yana da kyau kin ga kamar ruwan tsamin nan na koko wasu kuma suna iya su diba wannan ruwa su ajiye can su sha wasu suna sha sugar wasu ba su wai yana fidda fever a jikin mutum
ciwon yami
ruwan tsamin yana da kyau in kana sha shi ma yana taimakawa har shi ruwan tsamin nan kuma gudagudan yana taimakawa mana a ban dakin wajen wanka wurin wankan ka na da zami kazo ka zuba yana kore wani datti da abubuwa shi ma yana da kyau shi yasa kin ga idan kika samu wannan koko saboda shi geron ko dawa magani ne sosai ina ji an fi so ma masu irin diabetes da abubuwa suna amfani da shi wasu kuma na iya shi geron idan suka sai suna hadawa da masara aje a nika shi kuma ayi kokon da shi shi yasa yanda ake koko kenan
so shi kokon da me ake shan shi
oh to koko dai ana sha da abubuwa da yawa daban-daban
wanne da wanne lissa kin ga
akwai alala wanda yarbawa ke cewa moi-moi akwai kose
na'am
yarbawa na ce masa akara akwai pinkasu
na'am
akwai kin iya ki soya ma doya ki ci da shi sannan akwai kosin doya akwai ma ya danganci su masa waina wato ya danganci abinda kake son ka ci da koko
to jama'a nan muka kawo kashin shirin na kwalama sai kuma sabon sati idan kun ji mafarma ni daga gabatar Hawa Abdulkarim Yunfaniya daga nan birnin Accra tare da Hajiya Hafsat Kadir Ingilishi ita ma ɗan jarida ce anan kuma mai fada a ji a birnin Accra a huta lafiya
karshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwaje muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Hauwa Shere da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Lazarus Questions da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya
Gracias.